a Washington, D.C. Shirin yau da gobe kuke saurara shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zango FM sai kuma su tashoshin na zango FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sai na kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harane
tare da ni Amina Buhari Auna
wanda kuma shirin namu na yau da gobe yana magana ne akan ilimi da fasaha zamu magana ne akan karancin malamai da ake fama da shi a kasar Najeriya to koya suke samun kayan aiki
yanzu in kace ma yaro ya kawo sai kai karanka ko kuma yanzu yana ma iyayen shi su suna zage-zage cewa ai gwamnati kyauta take biya wanda kuma kowa ya sani ba ma materials din yanda ya kamata yanda ku wannan malami zai samu ya koyar din yanda ya kamata kaman yanda ya karanta a inda aka koyar da shi
Haka yake Yusuf wato kasa a sashin da ya gabata ne muka fara magana akan halin da malamai yake ciki kuma yau muna so mu kammala.
Aikin ga zamu yi kokarin kammala wannan tattaunawa da Lawal Isa Ikara ya gayyato wa mutane da suka tattauna wannan zauren don mu ji yadda tattaunawa ta so ta kasance.
To kuma Yusuf yayi hira da malami a tsangayar ilimin dattawa domin jin nashi gudunmuwar. Muna kuma tafi da amsoshin tambayar da muka muku a Facebook duk a cikin shirinmu na yau.
To ai kamun mamu abin nan mu sanduba cikin shirin Amina ya kamata mu ji tambayar mu ƙara tana ma masu saurare tambayar da muka yi musu a makon da ya gabata inda muka ce musu ya kuke ganin za a magance matsalar karancin malamai a makarantun gwamnati sai suka amsa muna da cewar haka
To Yusuf amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Muktar Idris dan baba kaji kuma amsar shi yace a rage albashi ɗan siyasa da manyan mukarraban gwamnati sai a dauki malamai waɗanda suka cancanta ya kaga wannan amsar nashi
wai lalle kan kin ga shi ai nashi tunanin kenan to kin ga Ismail Mansur Umar shi kuma ce waye gwamnati ta dauki malamai waɗanda suka san muhimmancin koyarwa sannan kuma ta inganta albashin su
to sai kuma amsa na gaba daga Hamza Adamu Jumba inda yace a dau ma'aikata sannan a inganta albashin su da yanayin aikin
shi kuma Ibrahim Al-Ahmad Muhammad Cewaye ai ba karancin malamai a makarantun gwamnati kawai dai ba sa zuwa ne
to kaji shi kuma ra'ayi
shi kuma kenan
to sai kuma amsar Kabir Abdullahi inda yace daukan malamai shine mafita
Zayyanu Bello Goran ya kuwa cewaye tab gaskiya da wuya a magance matsalar a Najeriya duba da yadda abin ke kara tabarbarewa a arewacin Najeriya Allah dai ya kyautata muna
sai kuma Shamsuddin Bashir Gwaram shi kuma yace duk makarantun private su koma karkashin gwamnati ikon Allah
nashi kenan Yahaya Yusuf kuwa cewaye a dauki malamai ga yara Bridget sun kara karatu amma ba aikin yi ɗan siyasa ba su damu da makarantu ba
to Yusuf Halilu kuma cewa yayi duk wanda ya graduating ya zama dole sai yayi service sannan kuma a dinga tura duk wani dan service zuwa ga makarantu
to ai lalle ai dama
amma kaman dai tsarin kenan
eh dama tsarin kenan sai dai kin san ba a cika bin tsarin ba nake gani kamar to kin ga Amina shi kuma wannan zunguririyar wasiƙa ya rubuta
lalle fa sai fa zunguririya
to Malam Salisu Garba yace Magance matsalar karancin malamai a makarantu idan aka kula da kwalejojin horas da malamai makarantu akwai su da dama kuma za a ga cewa sun cancanta haka za su gama karatun a Ibrus da su saboda gwamnatin mu ta gane cewar harkar ilimi ba a samun kuɗi sai dai a kashe mata ya kamata gwamnati ta duba dalibai masu hazaka a kwalejojin horaswa da makarantun jami'o'i suna ba su aiki ta haka kawai za a iya magance matsalar karancin malamai a makarantu
to sai kuma amsar Hawwa Usman Aliyu inda ita kuma ta ce ta hanyar daukan sabbin malamai waɗanda suka zama ƙwararru akan aikin su
to kin ga yi wasiƙata ta yi kusanci da ta Ismail Mai Basira wanda ya ce daukar sabbin malamai kamar yadda aka yi a jihar Kaduna a tabbatar da kuma sun gama makarantun jami'o'i ko kwalejojin koyar da malamai domin mu samu yawaitar malamai masu inganci.
To Abdul Jabbar Adam kuma yace ina ganin kyautata musu ya kamata a fara yi kafin a kai ga ƙara wasu saboda kar a dinga tafiyar biri a yashi. Allah ya kyauta. To ina ga dai akwai gaskiya cikin wannan magana ne da yake fadi ko?
To ba mamaki. To ai kin ga shi kuma Abdullahi Lawal Daura cewa yayi yana kyauta zan idan aka mai da makarantun gwamnati suka koma masu zaman kansu to za a samu canji.
To sai kuma Yahya Dahiru inda shi kuma yace matsalar karancin malamai ai daga gwamnati ne domin su ne da alhakin daukar ma'aikata kuma akwai mutanen da suka gama karatun da yawa.
To shi kuma Kabiru Shehu cewa salamu da gobe daga malamin makaranta. To wallahi malaman makarantu su suka fi kaskanci a cikin al'umma saboda rashin inganta albashinsu da sauran haƙoƙinsu.
To kaga Musa Aliyu Bako kuma kaman ya ji maganar Malam Kabiru Shehu yace inganta albashinsu shine mafita.
To shi kuma Muhammad Mustafa Madina Daura cewa salamu da gobe a gani na ya zama dole gwamnati ta rika daukar malamai duk bayan wasu lokaci zuwa lokaci.
To Yusuf Barin karanto mana amsa ta karshe a yau daga wurin Adamu Almahdi inda yace dole gwamnatoci su ringa biyan malamai albashi mai tsoka. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yusuf yanzu kuma bari mu leka zauren muhawarar mu domin jin karshen tattaunawar da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra'i mana da malamai.
Malam ya kace ganin yadda za a yi a shawo kan maganar horo na yara wanda da an saba a makarantu za a yi ta dukan yara da bula da shirinsu. Yanzu zamani ya zo ana maganar doka ne yawan dukan kananan yara don kare musu ƴancinsu da shirinsu. Gashi kuma hannu ɗaya ana ganin wannan hanya ce ta horo da ake laraftar da yara.
To gaskiya ko a da dai mun san cewa duk wanda yace soke kayanka bai zama gyara kayanka bai zama soke maraba ba. Ko a da dai duk wanda ka ga ya ganka a hanya kana aikata wani abin da ba daidai ba idan har ya tsawata maka mai son ka ne balantana malamin ka wanda in dalibi ya riga zo makaranta ka ma bi mai fe shi ba in ya koma gida wannan shine yake karkashin iyayensa. To ni ina ganin ba dokan gaskiya nawa bata yi ba saboda babu yanda za a yi a ce yaro an bashi dama bayan malami ne kamata a bashi mai power akan dalibi a ce kuma an ba ma dalibi power akan malami ai akwai gyara a wannan al'amarin.
Idan aka tattara kalubale da kuke labartowa menene tsantsa kuke da bukata wajen ganin an inganta maganar koyo da koyarwa?
Gaskiya ana bukata abu guda uku wanda insha Allah in an yi su to ko dai ba a samu gyara gaba daya ba za a samu kashi 70 a cikin 100. Na farko ai gaggawan karo malamai saboda gaskiya wa'inda suna shan wahala. Ya za ka hada ko da gona ne a ce ka dauki mutum daya ka bashi kuya 200 ai kasancewa baka mishi adalci ba ko da kwadugo yake yi banza a ce ka ba mutum rai daya mutane sama da 200 gaskiya tsakani da Allah ka bashi aikin da in ya koma gida ma sai an yi gaskiya zai iya dawowa gobe dan ma dai mutane sun riga sun san suka ba amana ne amma da an ka kwanta ba za ka iya tashi ka dawo ba. Akwai jin da kaga mutane ƴan uwana nan suke kawo maka misalai da irin abubuwan da muke gudanarwa a harkan koyarwa. Kalubalen na farko kenan wanda in aka samu gyaran shi to za a ƙara samu za a fara samun sauki. Sannan kalubale na biyu shine ai gaggawan gyara ajujuwa na inda za a expanding din waɗannan ɗaliban. Ya zamanto cewa ƴan uwa na farko akwai cutarwa na shakan numfashi na tsakaninsu in sun yawa. To yawan su zai iya haifar ma da yaro wani cuta dan wani dan yaron yana da cutar da wani bai da shi. To amma in ya zaman to ba su da yawa an dan rarraba su to abin zai zo da sauki iska mai dadi zai rika shigan su rika ƙara samun lafiya. To amma in dai har gwamnati ta iya bakin kokarinta wajen ƙara yalwata ajujuwa da birane da ƙauyuka duka ya zaman to tunda duka rai daya ne kuma ana shugabantan al'umma ne gabaki daya to gaskiya shi ma kalubale ne wanda an samu sauki ta nan gurin za a samu saukin al'amarin.
A ƙarshe kana da shawara da kake ganin ya kamata a duba gaba daya ko dai bangaren malaman ko dalibai ko iyayen yara ko ita makaranta ko kuma a ce ma ita hukuma a game da wannan magana ta koyarwa?
Gaskiya ni shawara da nake son bada abu daya ne zuwa biyu. Na farko shine akwai abubuwan da akwai abin da ake karba shine kudin PTA a hannun yara gwamnati ta zo ta ce ta kashi
kudin da iyayen yara ke biya
iyayen yara suke bada wannan kudin da shine ake gangantawa in ba alli in ba abun da za a gyara allo da dan wani abu ake to yanzu in kace ma yaro ya kawo sai kai karanka ko kuma yazo yana iyayen shi su suna zage cewa ai gwamnati kyauta take biya wanda kuma kowa ya sani ba ma materials din yanda ya kamata yanda ku wanda malami zai samu ya koyar din yanda ya kamata kaman yanda ya karanta a inda aka koyar da shi to babu wannan to idan gwamnatin da tace ta kashe wannan abu ya kamata ta sa ido akan wannan tallafin da ta cire ta dawo da shi makaranta dan malamai su ya zama to suna da ainihin abun aiki a hannun su ne yanda za su sauke nauyin da suka dauka
malama yanzu an kai wani jalli da ake ganin kamar malanta wani guli ne wanda yake dawo mafaka kawai an rasa aikin da za a yi kamar yanda kika faɗa ke kuma kin je cikin koyarwa sai kika gano cewa ma abin da kika sare ki gani ba shi bane saboda karatu ya sire miki me kike ganin hukuma za ta yi wanda zai sa sha'awa koyarwan ma ta dawo jikinki ki cewa zaki ci gaba da koyarwan cikin jin dadi
ni ne yanzu shawaran da zan bada shine gwamnati take kyakkyawan kulawa da tsari ta kawo kayan aiki a inganta ilimi a inganta albashi da ake magana yanda malaman za su ji dadi
an ce za a biya naira 30,000 mafi karanci ba ki ganin 30,000 mafi karanci yayi musamman kira tunda da yake matakin ki ya wuce nan kudin za su dan haura
30,000 ne zai maka suna cewa ma ba za su biya ba ko ba gaskiya ba
kenan yanzu da za a yi wani tsari ta yadda ku malaman makaranta albashin ku zai zo da fifiko kamar inda ake ba ƴan bangaren ma'aikatan mai da sauran gurare masu gwabi kila ki dada miƙe kafa a bangaren koyarwa
sosai kuwa inda za a inganta ai dole miƙe kafa
amma yanzu me babban matsala ke a bangaren koyarwa
to ni dai babban matsala na a harkan koyarwa ina so gwamnati ta kula sosai game da harkan ilimi yara a kawo enough malamai muna da matsalan malamai gaskiya dan ni inda nake ma mu uku ne
gaba daya a makarantar
mu uku ne ajin da nake yara nake da shi sama da 200 a aji to ya zan yi da su
kaga cewa nan menene kake ganin zai zama maslaha akan matsalolin da muka tattauna ana fama da su a bangaren koyarwa
to gaskiya abinda nake ganin zai zama to maslaha shine gwamnati na farko kaman yanda tace ta dauki ilimin ta gaske za ta yi shine na farko malami ya gane cewa shi wani mutum ne mai daraja idan ka dubo lokacin kamar yanda malaman mu suke gaya mana idan da malami da yazo unguwa za ka ga daliban shi sun fito daga gidajen shago a ina wuni malami ina gajiya dalili gwamnati ta bashi wani karfi da wani kima wanda mutane suna girmama shi iyayen yara su girmama shi dalibai su girmama shi yanzu ko babu wannan a tsakanin malamai wani ma zaka gani yana daukan kaman kai gwamnati ta dauke ka tana ba kudin banza ne dan akwai wanda yazo yana wani aboki na yana ina magana da shi ke gaya mu wani abin da baban yaro ya ga yaro ya sa yaji kwata-kwata baya shi an koyarwa sai yace to shi ya dauke koko dan shi kake yi
kuna ganin yanzu akwai wani abu da kuke buƙatar gwamnati da za ta yi za ta hura muku sha'awa a cikin ruhinku na game da cigaba da koyarwa wannan
gaskiya akwai misali shine na gaya maka a dauki malami mutum mai daraja dan idan gwamnati ta daga yanzu misali ko takaddar nan gwamnati ta dauka ce wannan abu mai daraja ne to mutane za su daraja shi ko ba haka ba to idan gwamnati ta dauki malamai da daraja dan ni kudi ba damuwa na bane a harkan ilimi ya zamto cewa abin da kake akwai mutunci a cikin mutane suna ganin mutuncin ka to amma kawai gwamnati ta mai da malamai kawai yanda ka san wani abu kaman ba su da wani kima sosai a gurin mutane dan zaka ga malami irin wanda da zai ce ai kaza zai ce ai kaza yanzu ko mutane ba su dauka malami a matsayin wannan suna daukan shi da shi da mai yawo a titi ma ɗaya ne saboda na ɗayan da ko aure ka je ka neman misali a matsayin karama a ce ai malamin firamare ne albashin shi nawa ne kaga wannan wani abu ne da zai sa kana malinta ka ji abin ba zai maka dadi ba in misali kana so abin naira 5 za ka sai in ka ce a bani kaman a ina ai sai wata ta yi kaga ko akwai ana gwamnati ta kawo irin kaman ta kirkiri wasu allowances wanda za ta ba malamai ɗaya na biyu sannan ya zamto cewa kayan aikin na fada aka ce an kawo gaskiya ba su zo ba in ma an kawo din ba su zo makarantu ba maganan Allah dan na ga yanka akwai maganan daga mu an kawo mana lida guda 40 ne ana maganan ko yara 200 ne ko 100 da wani abu ta yaya za a yi ka ce kuma sannan an kawo shi ne ka aje in za ka koyar da yara sai ka ɗauko ka rarraba musu in bayan ka gama ka mai da su to bayan yaran ka kawo duk abubuwan da ya kamata ka kawo wani in ka tambaye shi goma zai ce na mun ce in ka ba shi didin yayi sai ka ji ya ce ai malami ni ban da littafin
a ƙarshe wanne sako kake so ka aike wa mahukunta da ya kamata su kalla dan a inganta bangaren koyarwa
to gaskiya sakon da nake so kamar yanda na faɗi dazu gwamnati ko kuma hukunta su duba ilimin nan da gaskiya tsakanin su da Allah shine su ya zamto cewa sun bashi fifiko sun bashi kula ko ko luransu ya dawo zuwa gare shi sosai dan idan aka samu ilimi to ana sa ran kyakkyawa ko aka samu ingantaccen ilimi ana sa ran al'umma nagari to kuma ilimin nan babba zai samu ba sai da malamai ingantattu shine zamto abubuwan da malamai suke bukata ana iya ayi musu amma zo kana malami kana fama da bashi kana fama da zaga wani ma yanzu misali ni a cikin kuɗina da nake biya ina biyan sama da kusan 1000 ne a sati ko kuɗin moto na zuwa gura ki duk sati in ka lissafa nawa nake kashewa banda misali kamar naga in zan koyar da yara zan je in yi photocopy reading passage inda zamu karanta sannan in rarraba musu in ce su je gida da shi bayan mun yi aji su je gida su bita shi saboda gobe in sun zo in gane cewa menene matsalolin da ana so a koyar da su karatu a koyar da su duranci to in ka lissafa irin wannan abun nawa kake gani gaba ɗaya kake samu a watan za ka ba wani abu ne sai dai kana yi saboda Allah kuma mu abun da zuciyar mu shi sa muke amma gaskiya gwamnati ta bada hankalinta sosai bisa kawo kayan aiki sannan kuma su malaman ya zanto an inganta musu gurin irin yanzu misali ka kamar in maganar harkar lafiya din nan ya kamata a ce malamai suna cikin irin wannan tsarin duk malami a ce an sa shi a cikin NHIS din nan zai iya zuwa in kana da iyali ka kai su asibitin gwamnati ka dan biya kudi dan kalilin to yanzu misali akwai malamin da ya ga mun matan shi ta samu lalura abin da ya biya kusan naira 70,000 da wani abu ne albashin shi kuma naira 30,000 da wani abu ne sai da ya ci bashin in an biya wata biyu ma ba zai iya biyan albashin ba zai iya biyan wannan bashin ba to hankalin shi ya tashi sai yake ce mun gaskiya wannan ba aikin yi bane zan bar shi nace mallan kai hakuri ai an ce maganar yace ko ba minimum wage ba ko me idan akwai abin da ya bi minimum wage ya kamata gwamnati ta yi malamai dan in ana maganar ma'aikacin gwamnati na gaskiya na hakika to shine mallan makaranta
to muna godiya Allah ya saka wannan tattaunawa ta musamman akan maganar inganta ilimi tare da fatan Allah ya sa mahukunta su ji kuma a dauki mataki don a gyara bangaren ilimi
to a gaida Isa Lawal Ikra da wannan tattaunawa masu saurare har yanzu dai ana tare ne da shirin yau da gobe daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC amma mu shakata da wannan
to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta ɗan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin saka Allah ke so
ta mama dan Maraya Jasko yake magana ilimi to yanzu bari mu je ga wannan tattaunawa ta musamman da nayi da Dr. Muhammad Shehu Husaini na tsangayar ilimin dattawa dake Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria to a likita za ga cewar akwai karancin malamai a makarantu da suke na gwamnati musamman idan ka dauki matsayin matakin primary matakin secondary kai hasali ma har makarantun da suke gaba da secondary a Najeriya menene ya kawo wannan matsalar
to jama'a assalamu alaikum na farko abin da ya kawo wannan matsalar shine rashin biyan malamai kudin da ya kamata domin duk lokacin da ya kasance a ce shi malamin makaranta abin da yake samu ba isasshe iya biya bukatunsa da dukkan tsawonin iyalinsa ta garin da dole mutuyancin al'umma ba za su je su karanci wannan fannin ba daga yake na biyu akwai kayayyakin aiki da ya kamata ce an samar a makarantun wannan babu walwala babu gidaje babu abubuwa da dama sauraya daga cikin manya-manyan abubuwan da ya jawo babu kwararrun malamai a makarantun gwamnati
to ana iya cewa kenan waɗannan jami'an gwamnati ko kuma ainihin ita gwamnati kullun ta kan fito ta yi ta ikirarin cewar tana biyan albashi waɗanda yake mai tsoka tana kyautata kayayyakin karatu to wannan maganganun ana iya cewa kenan ba gaskiya bane kenan
gaskiya wannan maganganun din labari ne domin akwai makarantun da muke da su na primary da secondary a cikin al'ummar mu wanda zaka je ka tarar cewa kuta-kuta malaman da suke cikin na gwamnati mun na hakika ba su mutane guda biyar ba yan temporary wanda mutane ne da ake ce musu kuɗin contract wanda ba su kai su ne kamar aƙalla sun kai 20 ko 30 to duk lokacin da ya kasance a ce shi ma'aikaci ba ya iya samun abin da ya kamata shi ba zai mai da hankali akan aikin ba shi sa kwanakin baya ma wata hukuma har ta yi nazarin akan cewa idan aka ɗauki mata za su mai da hankali su koyar domin shine za a ga sun zauna tun daga farkon makaranta har izuwa ga lokacin tashi idan aka ɗauki namiji wanda ya kasance ba a ba shi abin da ya ishe shi da kiɗa ne kansa da iyalansa to kaga dole ne mahaifin da zai je ya dinga ci da iyalan nashi yana haka da daga cikin sa ce kabu-kabu wasu da wani kasuwanci wasu kuma suna da wani abin da bai ba shi kamata su ga a nan lokacin sai raba hankalinsu kenan.
To baka ganin cewar su abinda gwamnati ke cewa suna yi kila su ma malaman saboda rashin ingancin su ne ba su san abinda suke yi ba shi yasa gwamnati ba ta mai da hankali ta damu da su ba?
A wannan ba zai zama dalili ba domin idan har na dauke ka aiki na tarabbaka yace ya kamata ko in koya mai da ya kamata ka yi kuma dauko wanda zai yi wanda ya iya din matukar zan ba shi haƙinka. Shi yasa ga ake samun matsala daga malaman makaranta musamman na primary da secondary idan ka tara su kusan kashi ɗayan su kashi 75 masu neman aiki ne daga zarar an yi advertisement na wani aiki za ga sun tafi domin ba su gamsu da wannan aikin da suke yi ba amma da za su gamsu za su samu masa duk abubuwan da ya kamata akwai albashi mai kyau. Akwai kula da lafiyarsu da na iyalansu akwai kula da makarantun su ma kansu yaran nasu to lallai za a kuwa zai mai da hankali akan harkar aikin da yake yi kuma sannan a ɗauki ƙwararrun daga.
To da dama ana ganin cewar malaman nan da ma suke ikirarin cewar suna aikin gwamnati amma za a ga cewar sai a je makaranta sai a gaba malami ko ku akwai darasin da ya kamata a ce ɗalibai sun yi amma mafi akasari za ka je ka tarar da makaranta da ya kamata a ce akwai malamai 12-13 amma sai ka je ka tarar da kila malami ɗaya ne ko biyu suka zo ko kuma jami'an makarantar su kaɗai ke zuwa. To wannan matsala baka ganin tana daga cikin abin da ke ta'azzara rashin samun malamai a makarantu?
To kaga wannan shi na cewa shi gwamnatin ba da shi take ba domin akwai abin da ake kira supervision idan har za a sa ido akan su malaman za su yi abin da ya kamata idan ya kasance a ce akwai supervisor a makaranta akwai ta LEA sannan akwai ta a state wanda za su rinka suna sa ido a gaban da malaman suke yi lallai ba za ka zo ka tarar ba malami a makaranta ba. To amma saboda kuma gwamnatin daga sama har ƙasa magana kawai ilimi faɗa aiki a baki domin inda da gaske aiki kamar yadda ka duba makarantu masu zaman kansu za ka ga malaman su ba su kai malaman gwamnati kwarewa ba amma saboda akwai kula shi ne makarantar yana kallon waye ya shiga aji waye bai shiga aji ba yau mai aka koyar gobe mai za a koyar jiya mai aka koyar to za ka ga kowane malami ya shiga taitayin sa yana yin aiki yadda ya kamata amma wannan ba zai zama dalilin gwamnati ba ta ce saboda malamai ba kwararru ba ne ba su ido akan abin da suke yi ba laifin gwamnati ne ya kamata inganta harkar kula da yadda ake koyarwa a makarantunmu a kasance akwai supervisor da suke kula kuma kowane ne idan ya yi ba daidai ba a hukunta shi. To amma saboda kawai ba da ke liman da mahimmanci ba za ka ji ko ɗan siyasa ko wani abu yaro da ya taya su harkar neman zaɓe aka kafa gwamnati zai ce a je a ba shi koyarwa ko ɗan titin ɗin ne a je a ba shi. To kaga wannan shi ya nuna cewa ba da gaske ake ba wannan gwamnati gaskiya ba ta mai da hankali ta kan harkar ilimi ba a ƙasar mu gaba ɗaya.
To ai likita za a ga cewar da dama ma waɗannan da kake magana wanda ke ake kiransu a turance masu binciken nan ko kuma masu bibiya supervisors kenan ku da dama an ce akwai waɗansu da ake hada baki da su malaman suna ba su abun goro sai kar su je so that sai kar su je saboda kada a duba a ga cewar ba sa nan ba su aikin su. To kusan za a iya cewar kenan watan wannan ya ta'allaka kenan ga su waɗannan supervisors din kenan
ai ya kamata a ce itima musamman ai su supervisor din ba su kaɗai ba ne kuma akwai masu kula da su ai mataki ne akwai a NEA akwai a zone sannan akwai a state. To ya kamata a ce kowa wanda aka ba shi amana ya rike amana ta yadda ya kamata kuma su hukumomin gwamnati su samu damar da za su rinka suna bibiyar abin da yake kula duk mutumin da aka ba shi aiki a tabbatar ya yi aikin idan shi ma aka ba shi adabi ya kamata a hukunta shi. To amma an zo wani lokaci ne wanda za a bar mutane su abin da suka ga dama kusan doka bata aiki akan waɗansu sai akan waɗansu duk shi ya ja mana harkar ilimin su babba ne kuma a gaskiya sun ta jirin na idan ka je ka ga makarantunmu sai ka san da gaskiya ba daga gwamnati take ba domin za ka je ga ajujuwa wani za a ga yara 200 yara 400 malami guda ɗaya za a wani malami ya koya musu dama malamin ma yana fama da ƙarancin koyo da koyarwar na harkar koyarwa da bai biya yi course ba kuma gwamnati ba ta tura shi course irin training da ake wa malamai za a ga mafi yawancin malaman da ake turawa ba ana tura su ban dan su koyo ana tura su ne dan su samu wani abin da ake ganin zai amfani rayuwarsu kamar dan kuɗin da ake bayarwa na allowance da sauransu. To gaskiya sai tabilillahi muna da aiki ga gaban waɗanda kowa da kowa sai ya tsaya ya yi aikin sa yadda ya kamata kafin za mu cimma.
To dokta idan na fahimce ka watan waɗannan bayanai da kai baki ɗaya kana nuna cewar kenan ainihin matsala ta ƙarancin malamai ko kuma matsala ta rashin ingancin malamai ko kuma matsala da dai ta shafi watan shi kanshi ilimi a Najeriya baki ɗaya watan matsalar ta samo asali ne daga rukun sakainar kashi da gwamnati ke yi kenan a ɓangaren ilimi.
kwarai kuwa da gwamnati ta nakon da al'ummar gari. Gwamnati za ta mai da hankali ne ta dauki abin da gaske, a dauki malamai kwararru, sannan a samar da yanayin karatu mai kyau, sannan kuma a ringa bibiyar abin da malaman suke koyarwa, sannan a wayar da mutanen gari su ma hankali akan su gane cewa makarantun da ya'yan nan fa nasu ne, idan aka yi abin da ya kamata su zai amfana. To da mutanen gari ka tafi su ma suna sa ido akan malami akan abin da suke yi, sai suna koyar da yaran nan ko ba su koyar da su. Sannan duk wanda aka samu da laifi, ko da wane ne, ko da kuma dan waye ko matan waye, ya kamata a hukunta shi. Amma daga zarar an bari ba a hukunta mutane, kowa zai abin da ya ga dama. Sannan kowa ya dauka cewa ba kasa za su gabatar da ilimi. Ya kasance a ce duk malamin da za a dauka koyarwa tun daga firamare har zuwa sakandare, ya kasance a ce yana da takarda da ya kamata a dauke shi, yana da kwarewar da ya kamata ya koyar. Sannan kuma a ringa yi musu bita lokaci bayan lokaci akan yadda ake koyarwa a ajujuwan namu. Matukar haka za a yi, ta insha Allah za mu samu abin da muke bukata wajen harkar ilimi a ƙasar mu Najeriya.
To likita, masana na gani cewar mafi akasarin wannan matsala baya ga ainihin samar da kayan aiki da yake da mahimmanci a makarantu, baya ga kuma samar da malamai da yake da mahimmanci, to akwai matsala ko kuma malamai da dama suna kuka akan albashi ko kuma waɗansu alawas da ake badawa ba sa samun su. Wannan magana kana ganin tana daga cikin abin da ke ƙara mai da ilimi baya ko akwai wani abu akasin haka?
Tun da dawo mu wannan demokradiyya daga 1999 zuwa yanzu, mutane suna ta kira yanzu za a gyara constitution, za a gyara constitution, amma har yanzu babu a samu wani mutum ba ko gwamnati ko wani su ma su kira kan ya za a cinye tsarin gudanar da makarantun nan. Makarantun primary din nan suna da ƙarshen ƙananan hukumomi, to har yanzu ba a yi kira ba yanda za a mai da su ɓangaren secondary ko ɓangaren wani abu. Misali, za ka je ka tara a wani gari a wata ƙaramar hukuma, ga mutanen garin nan babu malamai yan garin, maimakon a ɗauko yan wata ƙaramar hukuma da take kusa da su suna koyarwa domin a cimma wannan burin, sai ga sai a ba yan garin mu bane, sai da ɗauki yan garin mu, sai ga a ɗauko waɗanda wannan abin ba ma shi ya karanta ba ake buƙata a kai. Suna ta farko ni kiran da nake yana da kyau a kasance a ce a cikin wannan kira-kira da ake yi wajen gyaran tsarin mulkin Najeriya a sa ɓangaren ilimi shi ma a ciki, inda za a duba gudanar da makarantun firamare da kuma hannun gwamnatin jiha ko kuma ta koma hannun yanzu a kula da shi. Domin a yanzu za ka je ka tara cewa malamin firamare an mai promotion zuwa matakin albashi na gaba yau shekarar ta biyar, amma bai taɓa amfana ga wannan promotion da aka nema. To ka ga taya wannan mutumin zai mai da hankali ya ba da gudunmawar wajen koyarwar. Da a ce suna da ƙarshen jiha ne, za a ga cewa jihohi sun fi kula da harkar ilimi a kan ƙananan hukumomi.
To dakta, su kuma ta wani ɓangare kake gani su kuma al'umma za su ba da tasu gudunmawa, tunda za ka ga cewar kamar ƙasashe da suka ci gaba al'umma suke duba makarantu su tabbatar da cewar an yi abin da ya dace ba wai gwamnati ba, amma akwai akasin haka a ƙasashen Afirka. Ta ya kake ganin za a iya magance wannan matsala, al'umma su dinga ɗaukar ragamar shirye-shirye ko kuma ragamar duk wani abu da ya shafi makarantunsu na 'ya'yansu a yankunansu?
A garinmu na Gama da ke Kano a ƙaramar hukumar Nasarawa mun kafa kwamiti na ilimi, wanda kwamiti na ilimin nan ya sa ido a kan yadda ake gudanar da harkar makarantun firamare da sakandare a garin Gama. An samu mutanen gari da suke ba da gudunmawa wajen sayo yara littattafai, wajen sayo yara uniform, wajen biyo yara kuɗin makaranta. Kuma kwana-kwanan nan wani ɗan garin ma ya zo gyara mana wani aji na makarantar sakandare da ke cikin garin Gama, saboda haka ya taimaka sosai. Sannan akwai kwamitoci da ake yi da ake kiran su SDMT, wanda wannan kwamitin na mutanen gari ne da masu ruwa da tsaki da mata da kowa na garin da suke tattaunawa akan ya za a inganta wannan makarantun wajen ba da gudunmawa. Lallai-lallai da mutanen al'ummar gari suna da rawar da za su taka wajen taimaka haɓaka ilimi a ƙananan hukumominsu da unguwanninsu, wajen kafa wannan kwamiti na SDMT, na kama kwamiti na PBMT da kuma na PTA, waɗanda su a nan kwamitocin su za su sa ido a kan shin malaman ma suna zuwa, wa ya kamata ya koyar, ya kamata ya koyar, sannan ana yin abin da ya dace ko matuƙar sun ga ba daidai ba, ya kamata zai sanar da hukumomi a kan wani abubuwan da yake faruwa domin a gyara.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu ne Mr. Jonah Cummings tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa Yusuf Aliyu Harande, ni Amina Buhari a wani daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.